ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار يوم هي يوم ماتا لمكهد أولا فرقاجي رمسلاتي wato masallacin juma'a na ahli sunna da ke nan cikin garin Gwandu Gwandu local government a cikin wannan jihar ta wuce albarka jihar Kebbi a cikin Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan farfajiya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu wannan damar haduwa wannan saboda ta hada mu wannan masallaci shine auren daya daga cikin kannan mu malama Maryam Imamu Magaji da kuma mai gidanta malam Umar wanda insha Allah gobe warhaka Maryam ta riga ta zama amarya Allah ya nuna mana kamar da kuka gani gashi na iyaye mata an yi dandazo an shigo ɗan uwa da abokan arziki da kawayen amarya an zo wannan masallacin domin taya malama Maryam murna kuma tare da mu kamar da kuka gani akwai Alaramma Hafiz Faruku Magaji Allah shi mana jagora akwai Malam Aminu Wasabu wanda muna tare da shi da sauran hadimin wannan masallacin gangaren alaramomi ga sunan bayan Allah wayanda suke ta karatu Al-Qur'ani Allah ya gwada mu kwadarci Al-Qur'ani kuma Allah ya ƙara mu ƙarfin harka to irin wannan munasaba da yake lokaci ya tafi ba lokaci da yawa abinda nake so in yi magana akai shine mu gaya wa malama Maryam da sauran iyayenmu mata dabarun zama da miji a bisa ga mahangar shari'ar musulunci wato shi miji wani mutum ne mai sauƙin mu'amala idan mutum ya iya mu'amala da shi in mace ta iya mu'amala da namiji to namiji yana da sauƙin mu'amala amma idan baki iya mu'amala ba baki yi karatu ba iyayenki ba su karantar da ke ba to gaskiya za ki sha wahala da namiji don haka abinda nake kira zuwa ga malama Maryam ki natsu ki kwantar da hankalinki da ke da sauran iyaye mata da muke nan tare da ku abu na farko malamai sun ambaci abubuwa da yawa wayanda za su taimaka wajen gyaruwar mu'amalar zamantakewar aure sun ce abu na farko daga cikin gimshikin gyara soyayyar ma'aurata wanda shi ne gishiri uwan gishiri mai ake cewa akwai abin da aka gishiri kirari wanda in babu gishiri ga miya ba ta yi to wannan abin shi ne babban jigo na ƙarfafa zamantakewar aure ba wani abu ne ba sabo kun san shi malamai sun ce daga cikin dabarun zama da miji wanda ya kamata mace ta saka a gaba shine da'atu zawji fil ma'ruf wato yi wa miji biyayya yi masa da'a cikin abin da bai saba ma Allah yi wa miji biyayya cikin dukkan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar idan mace ta kiyaye wannan to zamanta da miji zai yi kyau kuma duk wani abu da kuka ji an ce gashi wani abu na barbadawa ne wanda mace za ta barbadawa ko wani abu da mace za ta lakayo ko wani abu da mace za ta sa ko za ta shafa ko za ta tsotsa duk ƙarya ne bai kai muhimmancin wannan domin duk mace ta gama abin da take yi olin koli ta sayar ta mijin ta ballake shi ta yi duk abin da ta ga dama to sihirin yana da lokaci idan lokacin lalacewar sihirin ya yi sai ta dawo goro ko abin sai shi ina ji a nan cikin garin Gwandu ba a rasa matan da kun san su sun bigi lokacinsu da mazajensu sun mallake su ta kowace irin hanya amma ƙarshenta sai aka dawo da su da mazajen babu zama mai kyawu ba komai ke jaye wannan ba face mace ta bi wata mugunyar hanya ta mallaki ɗa namiji ga saba ma Allah
in baki annaya ba maki aikata kafirci ki fada kafirci in baki annaya ba shi wanda yake baki asiri yayi zina da ki kun ga ga kafirci ga zina sannan kuma martabar da ake nema farin jinin da ake nema an waye gari farin jinin ya kare kun ga wace riba aka samu ba ci riba ba saboda haka abin da muke kira gare ku ku hakura ku dawo ma tafarkin tsira menene tafarkin tsira shine biyayya ga miji yi masa da kada mace ta kuskura miji yace binan tace a ni nan zambi indai kina neman cin nasara a rayuwarki indai kina son zaman ku yayi kyau to ki zama mai biyayya mai da'a zuwa ga mijinki Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima qaddara Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mazaje sune shugabanni akan mata saboda fifikon da Allah ya masaka su akan fashi wato Allah ya fifita dan namiji akan diyamace ya bashi jagoranci nata ya bashi shugabancin ta ita kuma an wajabta masa sai masa biyayya yanzu in kun duba garin nan akwai sarkin gwandu wanda yake sarauta wannan gari ko babu shi da yake ce masa sarkin gabar yanzu muna da sarkin gabar kuna ganin yadda mutane suke ta girmama shi ana darajarta shi me yasa ake girmama shi saboda Allah ya zabe shi ya ba shi shugabanci saboda Allah ya zabe shi ya ba shi shugabanci cikin wayanda suke girmama shi suke darajarta shi akwai wayanda suke abukanin sa ne akwai wayanda suke annan sa ne akwai wayanda suke iyaye ne yau an waye gari shine baban kowa saboda ni shugabanci to haka ake so mace yayin da ta yi aure to ba ta ganin komai gabanta ba ta sauraron kowa in ba mijinta ba me mijin yace shine za ta yi sam'an wa ta'ata sam'an wa ta'ata ta dinga sauraron umarnin da mijinta zai ba ta sannan ta yi wa mijin da'a idan ta yi wannan ta kauce nauyi da Allah ya tura mata samun kan mijin har ma da ƙawaye wannan suna hannun Allah Allah ke ba da soyayya Allah ke jewa ƙauna Allah in ya ga dama sai ya sa miki soyayya tsakaninki da miji sai an dawo ana ta mamaki a ce kai in dai soyayya kake soyayya kaga zaman aure abun gudun ban sha'awa to sai dai Maryam da wa da Umar a ce in dai ana fada zaman aure abun birgewa aure wanda ya birge ya zama gwanin ban sha'awa auren da ake buga misali da shi to sai auren Maryam da Umar to amma sai hoce darji sai ke yi da gaske sai ke yi abinda shari'a ta ce ki kuma ba wani abu da shari'a take nema gurin ki ba shine biyayya a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wata yarinya budurwa ta kai budurwa ta kai lokacin aure mazaje suka yi ta towa neman ta aure tace ita ba ta yi aure ba rannan mahaifinta ya saka kiyar ta gaba ya je da ita inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah ya manzon Allah wannan yarinyar mun yi ta yi aure amma ta ki ta yi aure a bincika mana me yasa ba za ta yi aure ba yarinya ta daga hannu tace tana da dalili to me dalilin ki tace sai an gaya mini haƙoƙin miji akan mata a ya gaya mini menene ya kamata in menene bai kamata ba yanzu a gaya mini haƙoƙi ne a kai ɗina idan na san haƙoƙinsa idan na sai da zan yi mu'amala da shi to sannan na zan ji zan yi auren ko kuma ba sai da aka kama zana mata abubuwa ya daina su ce ita ka indai haka ne to a bari ta kama kanta ba za ta yi aure ba sai da aka yi aka yi da yarinyar na aka ci gaba da lura da ita sannan yarinyar da sai da ta yi aure to amma yau in kun duba haka za ka ga yarinya san ta mai ya budurwa amma ba ta san yadda ake zama da miji ba ba ta san me ke sa miji dariya ba me ke sa miji kuka kawai abin da suka sani wannan soyayya ta MFIL wannan littawai na MFIL littawan da ake karantawa na Hausa littawan lobayya littawai na Turanci wanda wayannan ba an tsara suna bisa ga manhajin shari'ar musulunci ba abin da nake tambayar ku yanzu wani ta rubuta littafin da kike karatu ki bincike ta tana gidan miji ba ta da mijin ma sannan mutumin da bai da abu zai iya baka abu yanzu wadda ta ce wai yankin take jirar su koya mata zama da miji to su yankin sun zauna gidan mazajensu galibin duk yankin da yake bincika duk sun yi aure sun kashe auren su to ai faƙin shay la yuzi mutumin da bai da abu bai iya baki to ya mutumin da bai saboda aka zama da miji ba wadda ta kada zama da mijinta ta yi to tana yawon iyayen rai ita ce kike jiran wai ta koya miki wadda aka zama da miji wallahi ke yi ƙarya ke yi ƙarya ki ce wannan zaki ke idan kina son ki gano ya ake zama da miji ki koma ma alƙur'ani da sunna nan ne za ki san a karanta miki tarihin mata yadda matan magabata suka zauna da mazajensu yanzu ummu na Aisha radiyallahu anha an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk duniya waye ya kauna waye ya so me yace yace ummu na Aisha to daga gare ta waye ya so yace mahaifinta banzara ta biyayya gare ta tana da da'a tana da biyayya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake jin yana son ka ki dauki ummu na Khadija kuna zuwa islamiyya kun karanta a tarihin na na Khadija in ma baki karanta ta ba ki karanta tarihin take ci mutunta mai biyayya ga mijinta mutunta mai da saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da yanda ake zama da miji babban jigon zaman aure wallahi shine da wallahi mu maza da kowa gani sirrin mu ne nake gaya miki wallahi duk biya mutun da ba ta ibna biyayya wallahi ba ta iya mallaka babu yanda za a yi ku mallake mu amma in kuna son ku mallaka kanmu ku hada hadin awu duk inda kuka son zuwa da muku tai da mu to ku yi mana biyayya ki kwantar da hankalin ki zo mai biyayya mai biya umarnin mijin in dai bai saba ba umarnin Allah in dai zaki bi abin da mijin ke ce ki yi in bai saba ba Allah ba wallahi kike arziki saboda haka mata labarin da ke zo muna akwai karancin biyayya akwai karancin da'a yau an wayi gari mace namiji na faɗi tana faɗi ana samu wannan ko ba a samu matan gwandu ana samu ko ba a samu ba ku bani ansa ba eh ba a samu to an ci maza sun ce ana samu mace ta faɗi namiji ya faɗi mace ta harari mijinta mace namiji ya ce ba a zuwa ki ce ba ki zuwa kake sai ke tai kun ga wannan ba biyayya ba wannan ba ladabi ba ne saboda haka abinda ake so gare ku ku zama masu biyayya ga mazajen ita mace mai hankali ita ce wadda take da'a da biyayya ga mijin ba wai wayewa ce ba mace abinda ake so ga mace ta rike biyayya da da'a idan ta yi wannan ta tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi naran sai da wanda rayuwa ta take ga hannunsa ma min rajulin yada umra'atuhu ila sirati ba wani da namiji da zai kidaye matarsa zuwa ga shibidarsa fataba alai take amsa kiransa illa kana ladhi fis sama fa ce wanda a sama zahidan alaiha yana fushi da ita hatta yarda alha sai miji ya yarda da ita wannan me yake nuna mana yana nuna mana muhimmancin biyayya zuwa ga miji akwai masu surutu ku daina surutu duk wanda ba ta daina surutu ba za mu daga hannu mu mata mummunar addu'a kuna ji dai ko mai surutu dakin Allah kike mai surutu kina dakin Allah dakin Allah ba a surutu in mutum bai daina ba za mu daga hannu mu masa addu'a mu tashi kuna cikin dakin Allah ne ku daina mu surutu saboda haka abinda muke nema da ku ku zama masu biyayya ki zama mai da'a zuwa ga mijinki amma kuma duk abin da ya saba ma Allah da manzansa kada ki wa mijinki biyayya akwai abubuwa da yawa wayanda mazaje suke nema ga mace tayi musu na da'a ga miji amma kuma saba ma Allah ne karki akwai mazajen da ke neman mace tana cikin laluran mata su ce sai su yi kwanci aure da ita karki akwai namijin da in za ku na wani wuri sai ce ki dauko gelan ki kisa shi bai san kina taimai da wanga hijabi ki ce a ai ba gaga ki asa hijabi Allah ya ce asa hijabi saboda haka ba zan aje hijabi ku kula da wannan na daga cikin hanyoyi da ya kamata ku bi domin gyara zamantakewar ku da mazajen ku shine ana so mace ta zama mai kulawa da an ta suna irdon ki kiyaye mutuncin miji kiyaye mutuncin miji wa tuhafiz ala sharafiha ki kiyaye martabar mijinki ki kiyaye mai dukiya ne ki kula da yaya ne wannan shine abin da ake Allah yake fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizat Allah yake abinda ake ce musaliha ba wai mace mai suna saliha mace da ake kira salihar mace ita ce wanda take qanitatu mai yawan biyayya zuwa ga Allah kuma tana yin mijin ta da'a an gane ku wannan ita ake kira da haka in gaji an ce mace saliha mai yawan biyayya da mijinta ya gaji ku zagaya masu surutu ku san mu na suwace duk wanda bata daina surutu ba ya gaji ku zagaya su hishe ta waje ta hita ta bar mana dakin Allah bai yiwa cikin dakin Allah a zama na surutu Allah ya sa mu dace saboda haka mace ana so ta gane cewa wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha mace mai kiyo ce a gidan mijinta wa mas'ulatu an ra'iyatiha kuma za a yi mata tambaya game da kiyon da aka ba kar ku dauka yanzu Maryam kar ki dauka gidan mijinki kawai ke je ne kawai ki abin da ki ga dama a'a ke yanzu duk amanar gidan tana hannunki Allah subhanahu wata'ala kuma yayi umurni cewa wanda aka ba amana ya bayar da amana ki tsare amana kar ki yaudare amanar zaman ki da mijinki ki tsare mai mutunci ne yau ke ce farin ciki ne in kika gyara mai rai sai ya ji daɗi in kika faraita mai rai sai ya ji daɗi idan kika bakanta masa kuma sai ya ji ciwo saboda haka muna kira gare ki ki zama mai kiyaye martabar mijinki mai kiyaye mutuncin mijinki yana daga cikin muhimmin abu ga mace wanda zai gyara zamanta na aure shine an ta tazayyana lahu wa ta tajammala mace ta zama mai yin ado da kwalliya ga mijinta da yawan ƴan mata in suna waje za ka gansu kwas kwas ko ina ita ce amma abin da kai ci in mace ta yi aure to shikenan sai ta koma wata iri gidan miji alal aqalla ace kina yin wanka ko da so biyar tunda muna ci ne sai go so biyar yayyo na kuna dariya kuma ta yi kunya da aka nan ko aqalla nake wanka so biyar eh to wai yaushe da yaushe to bari mu gani kaga ai sallar subahin ci wanka guda daya ko kaga ai azhar ci wanka guda kaga ai al'asr ci wanka guda bayan magriba ke gama ayyuka ci wanka bayan sallar isha kamin ki kwanta kuma ci wanka to a wani aiki eh sai wane ne sai kuma baki san wankan nan shine lahiyar ki ba ai wannan wankan bar ku ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana son ya kwatanta mana muhimmancin salloli guda biyar sai annabi ya ce misalin salloli guda biyar kamar a ce bakin kowa ɗaya daga cikin ku akwai wani wato wani marmaro ko wata korama yana yin wanka a cikin wannan yinin so biyar yace kuna ganin za a samu da ta a jikinsa shi wanka abinda yake ƙara wa mace lahiya wanka yana ƙara wa mace lahiya ne duk kasala da kika ji in ki yi wanka yanzu misali a ce ki yi bacci sai ki tashi daga bacci ba za ki samu damar sakewa ba cikin gidan sai ki yi wanka in ba ki yi wanka da ruwan sanyi damar tana hannunki ina gaskuka ɗinki ina risho ɗinki ina gawayinki ina komi naki sai ki sarrafa wasu matan ma dubara da suke yi manyan kuloli suke ɗiban ruwa su sa ciki in suka sa ruwa ciki su rufe kulolin su samu manyan zanna su lulluɓe su sai su bar su ɗazun nan wani abun gwanin ban sha'awa shekaran da nake magana a makaranta nace abin kunya na ga ƙiyamar ce miji ko baƙon mijinta ya zo gida ya ce a bashi ruwa a ɗauko ruwan sanyi a bashi abin kunya ne ɗazun muna gidan Ararama za mu yi sallar la'asar wallahi bi kusan na yi magana sai dai ya kawo mana ruwan zafi da su muka yi arwalar sallar la'asar wannan ya nuna iyalin da ta san ciwon kanta ruwan suna cikin wani wuri na musamman ruwan zafi to haka ya kamata mu san ta san ciwon kanta wannan ya sa na girgiza mu wannan mata kware da gaske shekaran jiya nake magana da mata a makaranta nace duk mutum da san ciwon kanta ba za ta yi wasa da ruwan zafi ba irin wannan yanayi da muke ciki to me kike nuhi in ba ki da ruwan zafi kenan in kina da lura ki yi lura da ruwan mi za ki tsarki da ruwan sai ki samu matsala wala ki samu matsala irin wannan lokaci da muke ciki duk matar da ke yin tsarki da ruwan sanyi wallahi ta samu matsala domin sanyi zai kama ki za ki shiga matsala saboda haka ko babu komi bai kamata a ce mace wanga lokaci ba ba ta yi ajiyar ruwan zafi dole na kullun ruwan zafi suna kusa da ki duk lokacin da zaki yi lalura da ruwan zafi zai zaki amfani mijinki in zai yi arwalla da ruwan zafi zai yi in zaki yi wanka ki da su duk na ga wata matar da ita ba ta wanka da ruwan sai ruwan zafi in ta yi wanka da ruwan zafi fata ta za ta kama tattarɗewa komi sanyi duniya tana yi wanka da ruwa kaga waka cikin mata 'yan kaɗan ce kuma na ga wadda in ta kuskura tattaɓi ruwan sanyi irin wanga lokaci da ake ciki wallahi in ta wada ƙila sai ta wata guda ba ta kwakwato ba na ganta kuma na ga wadda adda wanga matsalar ita wallahi komi sanyin da aka yi da ruwan sanyi ta kawanka wani lokaci ma zuwa ta kai ka saba na wanwo in ta ji sau ɗan zai ta cewa ba su yi mata sai ta ta yi cikin tukunya masu sanyi ta ɗebo su ta yi wanka da su shi Allah ya yi ta iyaye mata
ku daina wasa da ado da kwalle, ku daina wasa da su. Bai dace a ce mace in za tana wurin walima ana iya yaho gani, kun ga yanzu ni wani abu da daga kun yaban kunya wallahi, a ce wai mata za su shigo ɗakin Allah da gyale, ai mun mutu nan wallahi. Ai kuna zuwa argun walima ko ba ku zuwa? Tsakaninku da Allah kuna ganin mata da gyale su ce walima? Wallahi hau-hau. Don haka nan gaba za mu sa doka, duk sanda za a walima nan cikin masallacin ga duk wanda ta tawo mana da gyale a hada masa ya ga duk wannan mun tawo. Ba zai yi ba don mi? Ɗakin Allah. Yanzu sai Allah ya gane ki cikin ɗaki ne, mala'iku Allah su ɗauki hotonki, la ilaha illa. Yanzu mala'iku nan suna kabari na wannan taron namu, a ɗauki hotonki haka da wannan gyara, ina zaki me zaki ce ma Allah? Wallahi ku gyara wannan kuskure ne, ya riga ya faru, ku bar shi matsayin kuskure. Amma wata walima in za a yi, to a gyara. In za a yi wata walima a ɗau mataki, kowace yanzu kalli wa'innan matan da suke lungunta ga su can, kowace su sasa hijabin salo daga jikinta, an zo walima ne. In za ana wani event wanda ba walima ba, wanda in za ku yi a gidan ku yi abu. Amma wurin walima yanzu ka ɗauka da a ce mun zo da mai kyamara, ya kuke tsammani za mu ɗauki hotonku a haka a gwada mu duniya? Wallahi ba za a yi. Saboda haka ina fatan ku yi ƙoƙari ku kula ku gyara. Mace ana so ta zama 'yar ƙwalita, ta zama 'yar ƙwalita. Yawan wanka, yawan lalle, yawan kitso, azo iri-iri da kwalliya wanda shari'a ba ta hana ba, ki zo mai wannan. Wannan yana ja hankali tsakanin mutane. Duk matar da take kulawa da yawan lalle, take kulawa da yawan bijin, take kulawa da yawan kitso, take gyara kanta, wallahi ba yadda za a yi mijinta ya ga wata mace rayuwa ta tsakarsa ma. Ke kowa sanin mijin, da haka ina kira gare ku, ku zama masu kulawa da kwalliya da tsafta. Mata na da al'adar a cikin gida in gangansu, wallahi ba su da daɗin kallo. A yi daga-daga, hammata na hidda kuni, cikin gida wai aiki na aka cikin gida. Ai mace 'yan kwalita ko a cikin gida za ka ganta tsaf-tsaf. Ko aikin gida aka yi ba a zama da tuwayi masu datti. Haka za a samu kayan aiki da cikin gida. Ke samu 'yan kayan ki na aiki cikin gida, ke saka, a kai kwallo a kai mari cikin gida, tsaf-tsaf. Duk sabda mijin ke zo ya gani ki cikin ado da kwalliya. Sannan ana so mace ta zama mai yawan murmushi da suke huta ga mijinta. Diyar da ranki ya ɓaci, diyar da ranki ya ɓaci in mai gida ya kalle ki ya ganki cikin fara'a da murmushi. Haka ake so mace ta kula da shi. In mai gida ya shigo cikin gida, ki tarbe da suke huska, ki tarbe shi da murmushi, kada ki ɗaura huska. Kada ki bayyana ga mijinki da wata huska, da wata kama wadda ba ta da sha'awa ga mijinki. Kada ki wannan. Ana so mace ta zama mai kulawa da tsafta, mai kulawa da lalle, mai kulawa da bijin, mai kulawa da kitso. Yanzu misali, ku bari in tambaye ku, kitso ga ɗiya mace alal aƙalla kwana nawa ya kamata ta yi kitso? Da Allah da cije wannan su ba ni ansa. Ku taimaka min da cije. Kamar kwana nawa ya kamata mace a ce ta canza kitso? In dai ba za a ce mata kazama ba. Na? Sati ɗaya ko? To na ga wadda duk kwana uku sai ta canza kitso. Duk kwana uku. Ƙwarai, in kina so in kita argun ku, ina gwada miki ita. Duk kwana uku sai ta canza kitso. To amma dai kun ji an ce alal aƙalla duk sati ta yi kitso. To amma tsakaninku da Allah galibin kuna kitso in ba da nuna aure ta tashi ba? Ba a yi. Wata wallahi sati uku aka yi, wallahi ba sai kitso. In ka ga ta yi kitso, to wata lalura a abu. Kuma ni wani abu da ya bani haushi. Shin wai don me adon ga da kwalliya ba a yi don mu?
sai aga mace ba ta yin bijin sai ace za a yi aure yanzu auren ga da aka yi na Maryam Allah ka ɗaya saboda ta sa bijin ta yi lalle ta yi kitso ta yi wane ne saboda me za a yi auren Maryam to ba magana aure ko babu didi ma aure mace ana so ta dinga kulawa da wani Allah ya sa mu dace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun nisa'i mai alkhairin mata man tasurruka matar da ke faraita ba mijin tare idza absarta wanda duk sanda ka kalle ta sai ta faraita maka rai wa tuti'uka idza amarta tai maka da'a in ka umurce ta wa tahfazu ghaibatika fi nafsiha wa malika ta kiyaye maka in ba ka nan ta kiyaye maka kanta kuma ta kiyaye zuciyarka to irin wannan macen ita ake kira wato macen kwarai mace saliha saboda haka ana so kula da wannan yana daga cikin dabarun zama da miji an san zama baitau mace ta lazimci gidan miji fala takhruju minhu kada ta haita gidan mijin nan walau ila almasjid ko da zuwa masallaci ne illa bi idnihi sai idnin shi ko masallaci zaki na kada ki je masallaci ba da idnin mijin ki ba to ina magana zuwa gidan su yaya wanci ina magana zuwa gidan su anti wanci ina magana zuwa gidan su mumi wanci ina magana zuwa gidan su dalin wanci duk ba a zuwa sai da idnin miji ita mace wadda ka son ta samu nasara ga mijinta ta samu mallakar mijinta mijinta ta samu nasara wajen mu'amalarta da shi to ga irin siffar da za ta siffantuwa da shi ba ta haita gidan miji sai da izini me dalili Allah ya ce wa qarna fi buyutikum
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
نعم
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
نعم الله سبحانه وتعالى يتي وقرن في بيوتكن فزونا داكونا مزاجا كتبت اكل جنب wallahi babu abin da ya kai mace alkhairi da albarka wanda ya kai zaman dakin ta duk wani yawo duk wani aiki duk wata sana'a ba ta kai albarka ta ba gidan miji in ka ga mace na haita to lalura ce ilan mijin baya iya kulawa da haƙoƙinta ko akwai wasu abubuwan da baya iya amma in ba haka ba ana so mace ta daura gidan mijinta ku saurara ku kuna da wata ɗabi'a ban sanar mu kunan ba sai a ga mace in ta je gidan uwayenta ko ta je gidan ƙawarta ko ta je gidan yayarta antinta sai ka ga tana sakewa tana jin daɗi amma gidanta ba ta jin nasuwa me yasa ba daidai ba ne abinda ake so ga mace ya ki gyara ɗakinki ya ki gyara gidanki ya ki samu nasuwa cikin gidan mijinki kiji gidan mijinki ya yi miki gidan kowa wannan shine martaba wannan shine daraja wannan shine matsayin da ya mace da haka ina kira gare ku ku tsaya gidajen mazajenku ku gyara gidajenku ku kula da wannan abu na biyar yana daga cikin hanyoyin gyara zamantakewa tsakaninku da mazajenku shine Allah ta'azana fi baitihi illa bi izni kada mace ta ba wani ko wata izinin shigowa gidan miji ba tare da izinin miji ba komai ba zai yi a yi ba muna iya dakatawa nan ko mu tsaya haka nan to in ba mu tsaya ba da Allah kuwa masu rutu magana su yi shiru masu rabon abinci su yi ta waje mana masu rabon abinci su yi ta waje wanda ba su ba ba su ba shi sai ya shigo masallaci wannan zai yi duk wanda bai samu ya tawaje a bashi sai ya dawo. Ana so mace idan tana so ina daga cikin dabarar zama da miji ba za ta ba kowa izinin shigowa gidan mijin ba sai da izinin miji. To kun ji yanzu an ce ba haka bane. In tana da wata babbar kawarta in namiji su garin ta ɗaya za ka yi take sai dai ta ce baban wane da Allah ka yi hankuri na san lokacin sallah ya masallaci zakarin ka ta ka sai masallaci kawa ta ta waje ta su iye sannu mai kawa ita kawarki za ta sa bar gida ban tace ta ba ke waye ba ma kawarki da masa ku gida shi ya tambaya kawar ma ta koma sai gobe ta zo in za ta zo ta zo bayan da asa daidai lokacin da ni kuma na yi shafu saboda bayan sa aidu so da shi na ya zama na yi mijin shi ne to amma da yawan ku kun yi jin kunyar kawayenku sama ga yadda kuke jin kunyar mazajen kun yi ganin girman kawayenku sama ga yadda kuke ganin girman mazajen wannan ba daidai ba ne. Ina fatar in wannan yana faruwa to ai kokari a gyara Allah ya sa mu dace. Abu na shidda yana daga cikin dabarun zama da miji an tahafa zamalau mace ta kiyaye dukiyar mijinta wa Allah tunfiqa minhu illa bi idnihi kada ta ciyar daga dukiyar mijinta sai da izini ne wanda ta ce ni ka ce ina jin ba ku ji abin da ce akwai wadda ta je wadda nake akwai mai nace wa ya ji abin da nake kuma da abin da nace lamba ta shidda nake daga cikin dabarun zama da miji na shidda na hudu na shidda mai nace wa zai ba da ansa ba ku jiya ba sau in maimaita ku da ku saurara nake dabara na shidda an ta hafa zamalau ta kiyaye ma mai gida dukiya duk abinda an ga cewa ga kayan mijina ki bar wasa da shi takalmin mai gida suturan mai gida kullunan mai gida komi na mai gida ba ki sani da ka zaci sannan wa Allah tunfiqa minhu kada ki ciyar da wani abu na dukiyar miji illa bi idnihi sai da idnin miji ba ki da damar ki dauki wani abun miji ko tuwayin mai gida ko takalmin mai gida ko kuma kullan mai gida ki ba wani karanci mai gida bai sani amma wani karanci kawai zai zo gidan sai shi kai anti wannan hular ta yayi wani ce wallahi ta ban sha'awa ta ce dauki dai in yanzu na gaya masa bai ma ganewa bai ma kulla ga magarai bar ganin bai ganewa sai ran da zai hita sai ce ina hullan nan bai kadar ka za ka za dauko min ita to me zaki ce mai sai ki ce mai ai wani ya zo gidan ya ce da ita ko to me zai kalle shi ba a yi haka ku saurara akwai mata masu baƙin wayo wayanda sun ƙware da wayo in sun gazo gidajensu sai kaga suna taiba a wanke kai ji doya gidanki mane-mane ko ina a kai ji ƙwai kai ji ina sai taibanci ke ko don san ayaba ki in za ta wuce sai ki ɗauko doyar mai gida sai ki ɗebo ƙwai ƙwan mai gida ɗa biyar da guntun doya don a ce ke kina jin daɗi ki miƙa masa waye baki waye baki ka zini yana yiwuwa doyar da ya tsayo da ƙwan da ya tsayo ya yi lisanki na kwana uku ne to ke kuma ke ƙarar da cikin kwana biyu to ya za a yi dole ya tambaya ta ko ina doya mai ki da ita ne sai ka bi ta ka bi saurara ga wata magana mun san itaci akwai namijin da zai biya siyo mota iki amma da na aiko a da ni ce ko ba da yanzu har da yanzu ni dai da na nisabi da na aka samu har yanzu ana samu to akwai namijin da zai kawo mota iki aji gida ne saboda mi bai so ana damu ne da matsalar iki to amma sai ka asko mata na ta ɗiba suna ba makwabta a baya haka sai dai in shi ne ya ba da izini in ya ba da izini ya ɗiba ke a ta da gishiri da magi kun san makwabta akwai mata masu baƙin wayo sai su kama ƴan kuɗin da mai gida ka ba su na sayan gishiri da magi da ashana sai su dinga sawa cikin adashi amma sai su dinga zuwa gidajen ku suna roƙo ki hana duk wanda ki gane ta mai da roƙo sana'arta to kada ki kuskura ki dinga ba ta kayayyakin ki don in sun ƙare mai gida zai gane ki Allah ya sa mu dace saboda haka ana so a kula da wannan sannan dabara na bakwai kada mace ta yi azumi Allah ta tsoma ta ɗauwa ali kada ta yi azumin nafila wa huwa shahidu in dai miji na gida sai da izini ne misali mijinki ma'aikaci ne yana zuwa wurin aiki ranar lahadi ya dawo ranar laraba ko ya dawo ranar alhamis to bai kamata in yana gida ba azumin alhamis ki yi ba da izinin shi ba ke dai ta azumin alhamis da yana da falla to in dai yana nan gida ba a yi sai izini ba a azumin wanda sai da izinin mai gida ba a azumin tasu'a sai da izinin mai gida ba a azumin ashura sai da izinin mai gida idan mai gida bai zama ba a yi to amma wa ki gane wannan mata masu hankali ki gane wannan marasa hankali ba sa gane yana daga cikin dabarun zama da miji na takwas Allah ta munna alai kada ta gora wa miji bima an faƙar min maliha ga abin da ta kashe mai na dukiya kun san so da yawa ba tana ba miji ta alkhairi ta yi masa kyauta to amma duk da haka haramun na ki goranta mai in ki goranta mai Allah ba zai ba ki hada na tara ku na tara yana daga cikin dabarun zama da miji an tarda biliyarsi malama Maryam ki zama mai hankuri da ɗan kaɗan nan miji yau rayuwa muna cikin wani yanayi komai ya yi tsada komai ya yi tsada to ki zama mai hankuri da ɗan kaɗan nan abinda miji ki hankali wa an taka na abin maujuji mace ta ji ta natsu da abin da mijinta ya kawo mata wa Allah ta kallifa hu minan nafaka kada ta dora wa mijinta ya ciyar da ita ko ya mata tura ma la yuqu abin da yake Allah ma Allah ya ce li yunfiqu du sa'atin li sa'atin
wa ma qudira alayhi rizquhu falyunfiq
abinda Allah ya ce ma'abuci yalwa ya ciyar gurgudun yalwar da Allah ya bai wanda kuma Allah mu daukin sarki ya sa'ar da shi ne ba ya da yawa da shi kuma sai ya hau nan goma wanda zan tsaya a kan shi an so sinar kiyama ala tarbiyyata auladi ana so mace ta zama mai tsayuwa wajen kulawa da tarbiyyar ƴaƴan malama Maryam ki sani nan ba da dadewa ba za ku fara samun ƴaƴa da ke da sauran mata ku tsayu da tarbiyyar ƴaƴan tarbiyya uwa mace tana da gudunmuwar da take bayarwa ita ke da tarbiyya mai tsoka wajen gyara alaƙa da mijinki kulawa da tarbiyyar ƴaƴa sa su makaranta wannan duka ana neman shi to da haka nan za mu tsaya duk da surutu yayi yawa abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro Allah yaye muna damuwa baki daya muna roƙon Allah wannan auren Allah ya sanya mishi albarka ina addu'a ga uwar gidan Alaramma Faruku magaji Allah ya mata albarka dazu ta tarbe mu tarbo na mutunci mun je gidan nan ayi muna mutuntawa an ba mu abinci masha Allah muna addu'a gare ta da gidanta Allah ya ƙara danƙon soyayya Allah ya ƙara soyayya Allah ya ƙara ba su zaman lafiya Allah ya ƙara musu kwanciyar hankali Allah ya ƙara mana albarka cikin gidansu ƴaƴan nan da Allah ka ba su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa ƴaƴansa su gaje shi a cikin aikin shi na alkhairi muna addu'a ga malama Maryam da kuma dukkanin mata da suka halarta wannan wurin Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna addu'a ga shugabanni na wannan kungiya mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi domin wannan karatun da muke yi ba ma yin shi sai da izinin su sai da yardar su sun amince sun yarda mu shigo cikin wannan wurin mu yi wa'azi Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna godiya da karantun da aka yi mana Allah ya saka mu kowa da alkhairi wayanda suka taso daga gurare daban-daban akwai baki wayanda suka fito daga akwai wanda suka fito daga Sokoto akwai wanda suka fito daga Birnin Kebbi akwai wanda suka fito har daga Kaduna muna addu'a ya Allah duka Allah ya kowa gidana Allah ka tsare mu daga fitintunan hanya Allah ka kare mu daga miyagun mutane ya Allah muna roƙonka wayannan bayin Allah da mu karanta mu Allah ka mai da mu cikin iyalin mu lafiya Allah ka sa mu wannan aure albarka aure ya magaba dai Allah kai musu albarka Allah nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.